nan daga haka zuwa Madina, yanda kuma shi ne mutum 17 ga watan biyu shekara ta 2003 miladiya, don ci gaba da karatu littafin Muniyar Bashar Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wannan shi ne darasi na 116. Za mu tashi babu shahadat, lafazin ash-shahadat dangi ne na kalmar ash-shahada. Ash-shahada kuma shi ne al-ikhbaru bi sihhati shay'i an mushahadatin ra'yan, al-ikhbaru bi sihhati shay'i an mushahadatin ra'yan. Abinda yake nufi da shahada, bayar da labari dangane da ingancin wani abu, labarin da ya gumu wajen mutum ya ga abin kiri da muzu, ya ba da labari na cewa kaza ne ya faru a lokaci kaza. Al-Zayd ibn Khalid min Zuhani anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ala ukhbirukum bi khayri shuhada huwa alladhi ya'ti bi shahadati qabla an yus'alaha. Rawahu Muslim. Wannan hadisi an karɓo shi daga Zayd ibn Khalid al-Zuhani, Allah ya kare da gare shi. Yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da sahabbansa, ala ukhbirukum bi khayri shuhada, shin ba zan labarta muku ba mafi alkhairi shaidu, shin kuna so ku san wane ne mafi alkhairi cikin dukkan shaidu? Kamar da yace eh, sai manzo Allah ya ce huwa alladhi ya'ti bi shahadati qabla an yus'alaha, shi ne wanda yake kawo shaida tun kafin a tambaye shi, kafin a ce zo kai shaida, in ya ga ta rikice kan abin da yana da tabbas a kan shi sai zo ya ba da shaida din. To wannan shi ne mafi alkhairi daga cikin shaidu. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rubuto shi. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna khayrakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن متفق عليه. وانا حديث عن كيف بدا عمران ابن حسين الله تعالى الدابري يتي ما قال الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي ان خيركم قرني mafi alherinku ko mutane ƙarni su ne tsaraikun da na rayu cikinsu, ƙarni na da na rayu cikinsu. Sun mallazi da ya lunahun sannan waɗanda suke bi masu, sun mallazi da ya lunahun sannan kuma waɗanda suke bi ma waɗannan. Hawa nawa kenan? Hawa uku. Waɗannan su ne abinda ake kira al-qurunu salasa al-mufaddala, ƙarni uku mafi fita. Karnin da annabi ke ciki wato shine karnin sahabbai, sannan karnin da ya biyo bayan wannan na tabi'ai kenan, sannan karnin da ya biyo bayan wannan na tabi'u tabi'i ne kenan. Maza Allah ce summa yakunu qaumun, sannan sai waɗansu mutane su kasance daga baya bayan shudewar waɗancan karni guda uku, yashhaduna wala yustashhadun, za su zo su ba da shaida tun kafin a nemi cewa ku kawo shaida. Wa yaqulun wala yu'tamanun, za su rinka ha'inci walayi utamununa, ba za a aminta da su bayan an ba su amana, amanar kuɗi, amanar zance, kowace irin amana aka ba su za su ci. Wayan zuruna wala yufun, za su yi bakance tsakaninsu da Ubangiji kan cewa za su aiwatar da ibada iri kaza, aikin da'a iri kaza, amma ƙarshe ba za su iya cikawa ba. Wayazharu fihim siman, lafazin as-siman abin da yake nufi ƙiba ko kaurin jiki, wato ƙiba za ta bayyana a cikinsu, za a gansu ba su da ramammu da yawa. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. To malamai sun yi fassara daban-daban, me ake nufi da ƙiba za ta bayyana a cikinsu? Waɗansu malamai suka ce wannan kinaya ne dangane da al-istirsalu fil mubahat, ta yadda za su rinka yawaita nau'ikan abinci, nau'ikan abin sha. Mutum zai zauna lokacin cin abinci ba zai taƙaita akan nau'in abinci ɗaya ba, zai sa abinci kala huɗu ko kala biyar ko sama da haka a gabansa. haka abin sha ma ba zai sakaita a kan guda ɗaya ba, zai kawo nau'i-nau'i na abin sha a gabansa, wanda yawaita wannan ga al'ada ce ne yake haifar da ƙiba. To ba wai ƙibar ce ake zargi ba, tun daga Adam ba ya da iko kanta. Wani lokacin za a ga talaka ba da hukuma na da ƙiba, irin wanda ake kai godiyar Allah ce ko ma abin da ake bukata, abin da yake haifar da hakan wato shi ne al-istithsal fil mubahat, yawaita nau'ikan abin da ake kira mubahat, dangin abin da yake na halal mutum ya yawaita wa kansa, ba wai abin haramun bane yin haka. To amma yakan shagaltar da mutum gaban duniya, sai ya kasance mutum wato babban wato yakan shagaltar da shi gaban lahira, sai dan so babban himmar mutum da abin da yafi ba da kulawa shine mai zai ci, mai zai sha, mai zai daura a jikinsa, shine babban abin da yafi muhimmanci a rayuwarsa. Mai zai ci, mai zai sha, mai zai daura a tufafi a jikinsa, wani irin nau'in wurin zama yake, wani irin nau'in abin hawa yake, nau'in abinci da nau'in abin sha da nau'in tufafi da wurin zama, dukkansu akwai na larura, akwai na alfahari. Nau'in abinci wanda yake na larura, abin da za ka ce kosar da kai, ko da babu nama a ciki, ko da babu mai na shanu a ciki, inda ya ci za a ƙoshi, kuma lallai yana maganin yunwa. To ka ga wannan shi ne larura na rayuwa, doriya a kan wannan ya zama mai nafilar rayuwa. Haka kuma nau'in abin sha, duk abin da in ka sha zai kashe ma ƙishirwa, ya zanto sai yana da launi, sai yana da ɗanɗano, wannan kuma duk nafila ne a cikin rayuwa. Haka nau'in tufafi wanda zai rufe masu sutura ya kasance ka iya yin sallah da shi, ya zanto kuma sai ya zanto nau'i ne daban-daban, kala daban-daban. Ka ga muna da kaya wajen son 50, wani wajen son 100, wani da ya sa sau ɗaya kafin ya sake maimaitawa, sai yi wajen wata uku kafin layi ya sake kawo son wannan kayan. To kaga wato wannan ya shiga cikin, ya wuce larura, ya shiga cikin nafilar rayuwa ko mubahat, ya yawaita su da yawa. Nau'in abin hawa, ka samu abin hawan da zai za ka iya biya bukatunka na larurorin rayuwarka, gwargwadon yadda tsarin rayuwarka yake. Idan ma'aikaci ne, abin da zai kai ka wurin aikinka. Idan ɗan kasuwa ne, abin da zai kai ka wurin harkokin kasuwancinka. Idan mai sana'a ne, abin da zai kai ka ya dawo da kai da sauransu. To kuma ya kasance sai ya zama iri kaza a cikin nau'in abin hawa ɗin, an shiga cikin nafilar rayuwa kenan. Ko bayan wannan sai ya yi diddigu, ya zama ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar. Ka ga zama an fita daga cikin nafilar rayuwa, an shiga cikin, an fita daga cikin larurar rayuwa, an shiga cikin nafilar rayuwa. To yawaita wannan galibi shi ke shagaltar da mutum, ya mantar da shi hidimtawa addini, ya mantar da shi ayyukan lahira. Kaɗan ne daga cikin mutane wanda zai samu yalwar waɗannan al'amura, sannan kuma ya kasance ya kula da lahira yadda ya kamata, don ga ɗabi'a waɗannan al'amuran suna ɗauke masa hankalin su mantar da shi lahirarsa. Da wuya daga cikin mutane wanda zai samu wannan ya so jihadi, balle sana motsa jikinsa, to dole ne jikinsa ya nauyi, kuma dole sai ya ƙiba. To su ne abin da ake nufi abin zargi a nan gudun, wa yadhharu fihi muslimam. Idan muna ga wannan hadisi, na farko dai kafin mu je kan shaida, yana nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda manzon Allah ya ce inna khairakum qarni, lafazin al-qarn abin da yake nufi wato jama'atu ne yin suna su zamanin mutaƙari, wani alabi na mutane da suke rayuwa cikin wani zamani makusantun juna. Kamar dukkan mu nan gurin ayi ga jama'a matsayin ƙarni, duk da cewa cikin mako wanda yake kila ya kai shekaru 50 zuwa 60, akwai kuma wanda bai kai 20 ba, amma ƙarnin mu ɗaya tun da zamani ya haɗa mu. Irin yadda sahabban annabi ɗin ga su dukkan su sahabbai ne, amma cikin su akwai manya, akwai ƴan tsaka-tsakiya, akwai yara cikin sahabbai, amma dukkanin su ƙarni ya haɗa su. Shi yasa waɗansu malamai suke ƙididdige ƙarni ɗin da cewa ita ce shekara 100. Mutanen da suke tarayya cikin wata shekara 100, wani na farkonta, wani na tsakiyarta, wani an haife shi a ƙarshenta, to wannan duk sunan su ma'abuta ƙarni ɗaya. Idan wannan ya shuɗe, wani biyo baya su ma sun zama ma'abuta ƙarni ɗaya. Waɗansu kuma suka ce ba lallai ne sai ya kai 100 ba, Allah aƙalla ya kai 90. Waɗansu ma suka ce 80, gurgurdan dai da malamai suke yin saɓani. A takaice dai, ƙarnin da annabi ya rayu cikinsa, mafificin mutane su ne mutanen da suka rayu a ƙarnin da annabi ya rayu cikinsa. Amma rayuwarsu a zamanin ba shi kaɗai ne zai ba su wannan falala ba, sai in sun yi imani da annabi. Domin akwai wanda sun rayu a ƙarnin annabi amma ba su da ƙima, ba su da daraja, irin su Abu Jahl, irin su Abu Lahab, irin su Al-Walid ibn Mughira, ba su sun yi karni ɗaya tare da annabi, har ma gari ɗaya ya haɗa su da annabi, amma ba su rubanta komai ba tunda ba su yi imani da annabi ba. Da haka wannan bangaren ba ta shafe su ba. Irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul, a ce zuwan ka cikin karni ba shi ne ba, a ya zanto nau'in mutanen da annabi yake nufi, ya zanto ka yi tarayya da su cikin wani abu ko da ba kai ka faɗa da ka faɗa da su ba. Wato ka yi tarayya da Abubakar da Umar da Usman da Ali wajen imani, ko da kuwa matsayin imaninka da matakin imaninka bai kai nasu girma ba, amma kun yi tarayya a zamanin yadda suka yi imani da annabi, kuma ka yi imani da su, to wannan su ne ƙarni mafifici. An gane wannan ko? Daga nan sai ƙarnin tabi'ai, waɗanda su basu rayu da annabi ba, amma su rayu da waɗanda suka ga annabi, tabi'ai kenan. Daga nan sai ƙarnin tabi'ut tabi'ina, su basu rayu da wanda ya ga annabi ba, amma sun rayu da wanda ya ga annabi. Tsakaninsa da annabi matattakala biyu ce, sun ga mutumin da shi ya ga wanda ya rayu da annabi. Ka gane irin sai Imam Malik ibn Anas kenan. An gane ko? Su basu ga annabi kai tsaye, amma sun ga wanda ya ga annabi. Sun ga wanda ya ga annabi, wato sun yi karatu wurin tabi'ai, tabi'ai sun yi a wajen sahabbai. Wannan su ne tabi'ut tabi'in. Wannan ƙarni guda uku su ne mafi ta yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To da aka kawo su aka haɗe, kar wani ya ɗauka darajar su ɗaya yadda suke a jeran, to kuma haka su dukan darajar yake. Sahabbai sun fi, sannan wa? Sannan tabi'ai, sannan tabi'ut tabi'in. To daga tabi'ut tabi'in zuwa yau, duk wanda bai cikin sahabbai, bai cikin tabi'ai, bai cikin tabi'ut tabi'in, duk ya zama cikin saura. An gane ku? Ba lallai bane dan wani ya zo bayan tabi'ut tabi'ina ya zo dan da su ya kasance kai da kake yanzu ya zo ta falala sai wa ta tisu sai wa ya fika, tunda annabi ya take shi akan ne wanda san guda ko yake thumma yakunu qawlun. Ina fata an fahimta. To shi yasa kuma waɗannan matatakala guda uku, sahabbai da tabi'in tabi'ut tabi'ina, wato zamani ne wanda yake mafi tsanta na musulunci. Shi yasa tsoron Allah waɗancan mutanen da fahimtarsu da addini ta fi ƙarfi sama da duk wanda zai zo bayan su. Tamam malamai suna tattaunawa cewa fifikon ƙarnin farko a kan ƙarni na biyu, hal huwa jumlatan ko kuma tafsir ne, abin nufi ma'ana kowane ɗaya da ya rayu a lokacin annabi falalar su tafi kowane ɗaya da ya biyo bayan tabi'ai, sannan kowane ɗaya da ya rayu lokacin tabi'ai falalarsa ta fi dukkan wani mutum ɗaya da ya zo cikin tabi'ut tabi'ina. Don akwai malaman da suke da ra'ayin cewa fifikon sahabbai a kan tabi'ai min haythu al-jumla ne wal aghlabiyya, ayyul haqiqa mafi yawansu, idan ka ɗauki kowane ɗaya mafi yawansu kowane ɗayansu ya ɗara wanda ya zo cikin tabi'ai, amma ba za a rasa waɗansu daga cikin fitattun tabi'ai da ƙila sa yi kafaɗa da kafaɗa da wani sahabi guda ɗaya ba. Suka ce to amma wannan za a lura da ababe guda biyu ne, sahabin ya kasance baya cikin waɗanda suke shaharansu ta bayyana a fili, kamar Khulafa'ur Rashidun, kamar Al-Ashr al-Mubashshir bil Janna, kamar Ahlul Badr wanda suka je yaƙin Badr, kamar Ahlul Bay'at ar-Ridwan. Wannan kowane ɗaya daga cikin su ya fi dukkan wani mutum da zai zo bayan su har ya zuwa tashin kiyama. An gane ku? Da za ko sahabban da sahaban duka su da annabi sun gan shi ne su ɗaya a rayuwarsu. Akwai waɗanda sun yi imani da annabi suna ƙauyen su su yi hijira sun zo Madina ba. Sun haɗu da annabi ne kaɗai lokacin da ya zo aikin hajjin ƙarshe. Kafin wannan ranar bai taɓa ganin shi ba, bayan ya yi aikin hajji ya fito wasu sake ganin shi ba rayuwar duniya. Amma duk ana jiran tasu daga cikin sahabbai, irin waɗannan waɗansu sunan su ba a sani ba. An gane ku? Ya yi annabi daga su ne su gafi can cikin taro yana wa mutane hudu ba a amfa, daga nan bai sake ganin sa ba. To amma gaskiyar al'amari shi ne suhuba wata falala ce wadda ba wai yawan aiki ne ke tara ta ba. Kasancewar kana zamani da annabin kana mai imani da shi shi ne ke tabbatar maka da ita. Don abinda Abdullahi da Umar yake cewa la sa'atin waqafuha ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairun min ad-dunya wa ma fiha. sa'a ɗaya kawai da suka yi tare da annabi suna masu imanin da shi ya fi duniya da abin da ke cikin tagama ga shi sa zaɓi ne wa bujin sa'ala zaɓe sai kai sa wannan zamanin to amma tabi'ai alaƙar sun tabi'u tabi'ina ba da ne ba ne kowane ɗaya cikin tabi'i ya tsara kowane ɗaya cikin tabi'u tabi'ina a iya samun wani mutum guda ɗaya cikin tabi'u tabi'ina ya tsara wani tabi'in falala da daraja da tsoron Allah da taƙawa da sauransu ina fata an fahimta to amma abinda ake kallo idan an kalli zamanin na tabi'ai gaba ɗayansu a jumlace an kalli zamanin tabi'u tabi'ina a jumlace lallai zamanin tabi'ai ya fi na tabi'u tabi'ina falala duk da cewa a lokacin tabi'ai akwai mutanen da suke lallai ba za ka abin nan ba yanzu imam malik yana cikin tabi'u tabi'ina haddaji bin yusuf ta kafi yana cikin tabi'ai kowa ya fi falala a zahiri ne kuma gani ko da babu zanen su imam malik ya fi falala ko ba haka ba to wannan shi ake nufi to idan kuma mai da wannan hadisi kamar ya ci gaba da hadisin baya hadisin baya yana cewa mafificin masu shaida shine wanda zai bada shaida sun kafin a tambaye wannan kuma ya nuna ga shi a siffa ta rigi aka kawo mutanen da za su bada shaida sun kafin a tambaye su sai malamai suka ce kowane hadisi ya yi sanabin hadisin farko yana magana kan mutumin da ya bada shaida ta gaskiya idan mutum ya san shaida bisa ga gaskiya ko ba a tambaye shi ba yana da kyau ya zo ya kawo ta kamar mutum kai kana da masaniyar yayi wasiya kafin mutuwarsa wasiyar da bata wuce sunusun dukiyarsa ba cewa bayan ya mutu a yi kaza da kaza da dukiyarsa a ɓangare kaza mutuwarsa ke da wuya sai magada suke nema su hana wannan wasiya ɗin kai kuma ka sani to ba ka tsaya sai an kira wasu ka zo ka ba da shaida sai ke maza ka je ka samu hukuma ko alƙali ka ce wane fa ya yi wasiya ina nan lokacin da ya yi wasiya to amma na ga in sun suna nema su yi kaza su yi kaza su yi kaza yaje ba da shaida alƙali ya kira don a fitar da wannan dukiyar iyar da wasiyar da ya yi to kaga wannan shaida ce ya bayar a daidai lokacin da ake kishirwarta domin idan bai faɗe ta ba wannan wasiyar da ba ya jin sanye ƴaƴansa ba za su zartar da ita ba ina ba dan fahimta ko mutum ya ba da shaida kan saki wani ya saki matarsa ba wanda ya sani sai kai sai dai shi bai sake ta ba ita ko ta ce lallai ya sake ta ba sai ya tsaya ana neman shi da zo ka ba da shaida sai dai ce sai ta kai bayani wannan dai hadisin farko abin da yake nuna wa kenan mutumin da ya san shaida yadda suke bisa ga gaskiya ya faɗa tun kafin a tambaye shi wannan yabo hadisi ne ke masa amma wannan hadisi na biyu yana magana akan mutumin da yake zai ba da shaidar ta ƙarya ba tambaye shi zai ba da shaida akan ƙarya don ya cutar da wani ɗan uwansa musulmi to irin wannan sunan hadisi wanda yake zargi akan su wanda babu su a lokacin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ina za su zo ne bayan cutar tabi'ai ko tabi'ina ko kuma in ma a kai su yawan su bai kai a nuna su ɗan yatsa ba sama da a lokacin da zai biyo bayan tabi'u tabi'ina وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذو غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وانا حديث عن كربوت عبد الله بن عمر الله تعالى الدعاء بريشي يتي من ذنب الله يتي لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ba ta halatta shaidar dukkan maha'inci ko maha'inciya dukkan mutumin da ya shahara cewa maha'inci ne an ba shi dukiya ya ce an ba shi kaza ya danne an ba shi kaza ya danne watan wata rana in aka zo shaida kai kilawo shi dan ya shaida a kotu alƙali ba zai karɓi shaidar sa ba saboda ha'inci ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke sa a mayar da shaidar mutum a ci karɓar ta sawan mutum shi ko namiji wala zu ghamarin ala akhihi ko dukkan mutumin da aka san yana kin dan uwansa da zai ba da shaida din a kansa an san wani ya shahara a gwajin adawar wani ne shi kenan sai kuma sai ya je kotu zai ba da shaida a kansa kaga ba za a karba ba saboda ne kiyayyar da yake yawa ne babban dalili ne da ke nuna ko alama ce da ke nuna ba zai masa adalci wajen bayar da shaida din nan to amma ita shaida iri biyu ce kila ka tabbatar min da wani haƙƙi na ba da muke rigima ni da wani ya danne mu kila ka tabbatar da wani haƙƙi a kaina da wani yake rigima ni da shi yana da awar na danne masa wanne ne wanda abokin adawa zai ba da shaida, wanne ne wanda ba zai ba da shaida ba. Idan haƙƙi naka ne, kake rigima da wani ya riƙe maka, sai abokin adawarka ya zo ya ba da shaida kan lalle wannan haƙƙin naka ne, a nan za ka ba ko za ka ba, abin za ka ba. Amma idan haƙƙi ne a kanka, wani yake cewa ka danne masa, abokin adawarka ya zo ya ba da shaida ya ce eh ka danne masa, to nan ba za ka karɓa ba, za a kotu kuma. Kiyayya ba za ta ba shi dama har ya iya maka adalci ba. Amma idan har wato kai ne da haƙƙin ya zo ya tabbatar, duk da kiyayya su da kai ya zo ya tabbatar, to wannan alama ce ta cewa mutumin kirki ne. Saboda haka ba da kowace irin maslaha wajen ka samu wannan haƙƙin, in har ya tabbatar maka sai a nan za a karɓa. Ina fata an fahimta. Amma yana da maslaha idan kai ne za a tabbatar wa haƙƙi, eh zai ji daɗi ka sha wahala a kofi. To shi ne zamarin na akhihi, al-zamar wato da yin bitahriq, wato da yin fata a kan za da kuma maɗin, a shi ne al-hiqd wa shahada, wato kullum zuci da kuma ƙiyayya. Wala tajuzu shahadatul qani'i li ahli al-bayt, haka ba su halatta shaidar yaron gida da iyayen gidansa. Wato ubangidanka ne zai rigima shi da wani, yana da awar wancan ya danne masa haƙƙinsa, aka tambaye ubangidanka wane ne shaidar sa, sai ce kai ne shaidar sa, kai yaron gidansa da kake aiki karkashin sa. To idan ya zo dan ya bada shaida wajen tabbatar maka da haƙƙi, anan ba za ka karba ba, alƙali ba zai karba ba. Dan da an zo an ce to kai shaida mai dangantakarka da wanda kake so ka tabbatar wa haƙƙi, sai ai ubangidana ne, to tafi ba za mu karɓi shaidarka ba. Da akwai zamanin ba za ka yi adalci ba, don ba wanda zai so ya kwaye wa ubangidansa baya. Wani hadisi na Abu Ahmad wa Abu Dawud, hadisin ya zo da lafazin da wani lafazin yake wala tajuzu shahadatu kha'inin wala kha'ina wala zanin wala zaniya wala zu ghamarin ala akhihi fil islam. Wannan riwaya abinda ta kara mana shine zanin wala zaniya, haka ba a karɓar shi da mazinaci da mazinaciya. Duk mutumin da ya fara cewa mazinaci ne, in yi zo ba da shi da sai ce ba za ka yi shi da kuma, saboda zuna na kawo shi ka zama rashin karɓar shi da mutum. Haka mazinaciya idan ta ba da shaida ta ce ba za a karɓa ba, saboda zuna na kawo cikar zan karɓa shaidar mazinaciya. Ina ba za na fahimta. Wato duk wannan amfaninsa don ƙoƙarin tabbatar da haƙƙi a musulunci, kuma yadda musulunci ke ta zuyar da tsare-tsarensa, wanda a shari'a ta zamani ta Bature babu wannan. Ina ba za na fahimta. Yanzu kawai idan mutum mazinaci ne sai a za a ce ba zai ba da shaida ba, a wurin Bature dai ya zama laifi. Ba laifi ne zai a wurin Bature, da haka dai zai iya bada shaida kowace irin shaida. Allah ya gode. Wa an abi hurairata annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la tajuzu shahadatu badawiyyin ala sahibi qarya, rawahu abu daud wa ibn majah. An karbo hadisi daga abu huraira, yace ya ji manzon Allah ya ce la tajuzu shahadatu badawiyyin ala sahibi qarya, ba sa halatta mazaunin ƙauye yi wa ɗan birni shaida. Wato mazaunin ƙauye ya zo ya tabbatar da shaida don tabbatarwa da mazaunin birni laifi bai halatta ba. Ina ba dan bayyana malamai sun yi ta ƙoƙarin kana to me hukumar da ke gargashin haka, waɗansu suka ce saboda galibi mutumin ƙauye yana jan haushin ɗan birni, kullum gane shi mutumin birni ya sace shi. Saboda haka idan aka ce ga mutumin birni ya yi wani laifi za a ɗaure shi, kuma cikin wanda za su ba da shaida don a tabbatar da laifin nan kan ɗan birni, har akwai wani mazaunin karkara da ya zo sace a kai ba za a karɓi shaidar sa ba. Saboda dama ta cikin da suke tsakanin ƴan birni da ƴan ƙauye, ko ba haka ba? Haka waɗansu malamai suka ce. Waɗansu malamai kuma suka ce dalilin da ya sa ba a karɓar shaidar mazaunin karkara ga mutumin birni, saboda mazauna karkara galibi suna inda babu ilimi da yawa, sai suna da kaushin mu'amala, suna da jafa'i wajen mu'amala, ga karancin ilimi ga jafa'in mu'amala. Karancin ilimi na sa ya jahilci haƙiƙanin shaida, jafa'in mu'amala na sa ya faɗa a kan son zuciya, don haka sai ba za a karɓi shaidarsa ba. An gane ku? To amma da yawa daga cikin malamai suka ce wannan hadisi yana magana ne akan galibin abu da faruwa, baya hana a samu waɗansu ɗaiɗai ko a cikin mutanen ƙauye wanda su ɗin dindiga wansu na ƙauye suna da ilimi, kuma dindiga wansu na ƙauye suna da mu'amala, ba su da kaushin mu'amala da jafa'i. To duk wanda wato adalcinsa ya bayyana cikin mutanen ƙauye, to za a iya karɓar shaidarsa.
ko da dambin ne yayi wa, amma mutumin da majhul hali ne adalcin su da bayyana ba, to ba za ta kushe da sa ba, balle sana kuma wanda dama kuma fasikancin sa ya bayyana ko da fa'in sa ko karfin mu'amala sa ya bayyana, wannan mun ba ga aulaka da aka kushe da sa. Ina ma da guna fahimta. Tunda duk muna wannan gona dinsu mai alaka da wannan wanda shi Ibn Hajar bai kawo shi ba, manzo Allah ce la tajidu shahadatu fi zillati wala zil hinna, haka ba a karban shi da zilla mutumin da akwai tuhuma ta tare da shi. An gane ko? A misali wata baiwar Allah tana gawarci, rigima ta haɗa su da wata kan wani abu da ya shafi dukiya, ita wannan ba zauren tana da auren akwai dukiya ta auren wance, alkali ce waye zai miki shaida, sai ta je ta kawo shaida, cikin shaidar da aka bincika mai alaƙar da ita sai aka aiba zauren ta ne. Akwai kuma kuma akwai kuma sai alkali ce to kai dai tunda ba zauren ta ne ba za ka kusa barka, ai za ka so ta yi kaye a kotu kam, saboda haka akwai tuhuma zai ka babu waje. Wannan misali ne guda ɗaya, banda shi akwai abubuwa da dama da tuhuma na iya shiga ciki, wanda saboda wannan tuhumar alkali zai iya karɓar shaidanka. Wala zil hinna, alhinna ko mutumin da yake da tausayi da yawa, duk mutumin da an sashi da tausayi da yawa to ba za a karɓi shaidarsa ba, da in ƙila tausayinsa ya ja shi ya kasa yin mai adalci, ita kuma shaida sa ake ta gina kan gaskiya. In kana jin tausayin wannan dan kana zartar masa da hukunci matukar ya laifi, ai jin tausayinsa ba da amfani. Akwai masu yin tausayin da suke yin tausayin wanda ya cancanta a ji tausayi da wanda bai cancanta ba a ji tausayinsa. Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada, kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw liwalidayni wal aqrabin in yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in tulu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Ya wadanda suka yi imani, ku zama tsayayyu wajen adalci domin Allah, kuma ku zanto masu ba da shaida bisa ga adalci, ko da akan kawunanku ne ko da akan dangi. Shi wanda za ku ba da shaida akan sa in yi kuna ganiyan aw faqiran, in mawdaci ne ko kuma zanto talaka ne, duka dai Ubangiji ta Allah ya fi cancanta ga kalla. Abin nufi kada mawdaci wadata su taimaka kwarjini ga shi na da laifi ka tafi bin laifinsa, kar talaka saboda talaka ne fiye yi laifi, amma kana jin tsoron kana jin tausayinsa kar ya wahala ka ki ba da shaidar gaskiya a kansa, shi ne in yi kuna ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima, in ma dai mawadaci ne Allah ya fitin tunda ka kalla, in ma fakiri ne Allah ya fitin tunda ka kalla. Allah ce ka ba da shaidar ta gaskiya, shi ya halicce shi ya ce ka tabbatar masa laifi idan ya yi, duk talakansa duk wahalarsa. Allah ka ba Allah jin tausayi ba, an gane ko? وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوهي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوهي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم. عمر بن الخطاب يا ايها المتعلم يهدوا باكر انا ياتي ان اناسا كانوا يؤخذون بالوهي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكو متعلم عند علوك تنقى النبي اكن كرئيسه saboda wahayi ya tsarkake su, wasu kuma sabbin kin wahayi ya tsarkake su, sai mutanen kirki ne ba mutanen banza bane ba, da haka da sun zo sun yi shaida kai tsaye sai ai ne sai aka karbi shaidar su, saboda shaidar da wahayi ya bayar akan su annabi ya tabbatar mutanen kirki ne. Wa inna al-wahya qad inqata, Umar ya to ayo wahayi ya riga ya yanke, ba mu da wanda zai zo yanzu kawai ya ba da shaida mu yadda mutumin kirki ne. Wa inna ma na'khudhukum al-ana bima zahara lana min a'malikum, a yau za mu karɓe ku ne gwargwadon abin da ya bayyana gare mu na ayyukanku. Duk wanda ayyukan kirki da maganganun kirki suka rinka tsattsagowa daga wajensa, in ya ba da shaida sai mu ɗauka mutumin kirki ne ya ba da shaida sai mu karɓa, ko da a cikin baɗininsa akwai ɓarna wannan tsakaninsa da Ubangijinsa. Duk wanda ayyukan banza da maganganun banza suka rinka bayyana daga gare shi, in ya ba da shaida sai mu ji karɓa, ko da a zuci akwai kyakkyawar imani na gaske tsakaninsa da Ubangijinsa. Wato wannan sai ya nuna cewa a kan ne ake gina hukunci a musulunci kan abin da yake na zahiri, ba da ni kuma suka kyale al'amari a wurin Ubangiji ta'ala. Wa ana Abi Bakr radiyallahu anhu, wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi. Wa ana Abi Bakr radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر متفق عليه. وده حديث أبو بكر ينتهي البخاري ومسلم حديث نمي أو أما ما ليكاوك أتقيتي أنكر وده أبو بكر ده من ذا الله صلى الله عليه وسلم في من ذا الله عد شهادة الزور في أكبر الكبائر يا كرد شهيد الزور سيكم من يمن يلي فكا ثم أنتم بهم ذا الله صلى الله عليه وسلم بينني أكبر الكبائر سيتي على إشراك بالله أكثر ثم أيه ذيتي عقوق الوالدين ثم أيه وكان متكئا فجمس فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور بيقول سيدنا من يتحسن سابسك تيرا ما ذي يتلوهاك أنت بيش ليس اللي بيجل ما يتلوهاك دقنا نسي والنين سيتي في ساعة طام إياه ساعة يكن دليم وواكو يكن دليم وبا ولنا سيكون أكبر الكبائر دمون ثم نسيسك لما سبب ينزوان كدوليا bai kamata ba ka zanto sabbin bakin cikin kai su suna farin ciki da zuwanka kai ko bai kamata ba kana bakin ciki da samuwarsu a duniya su suna tausayinka kai ko bai kamata ya kasance ba ka tausayinsu ba dan ya zama kan garewa kenan hukukul walidain na cikin kaba'ira manyan laifi masu girma Allah tsare ni in fa duk inda Allah ya magana a ba su zama su fi kadai sai iyaye maganar kuma ake su samu iyaye sai ya hada su da juna وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك اليه المصير حبا من اسرائيل وهكا اكلت منه هدوء واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا لا هم بقرني بني ما بانك حكي ايه اما كم حكي نمي جرما متممكم اقوى تافي جرما حكي سما دوبا tun da wani sahabiya tambaye manzon Allah cikin mutanen duniya wa ya fi tantanta in kyautata mu'amala ta da shi manzon Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka a nan uku yace sannan wa yace sannan mahaifinka saboda ka suna da girman haƙi a kanmu to sai manzon Allah ya kirga shaidar zur ɗaya daga cikin wato ainihin kaba'ira shaidar zur ita ce shaidar ta ƙarya wato mutum ya ƙera zance alƙali ya zama shi kuma ƙarya yake ita ce shahadar zuwa domin a zuwa tun shi ne wato talbisin haƙƙin bil batil ko tamwihu mutum ya ƙera magana ya yi ta kawo bayanai kai ka ce gaske ne kuma ƙarya ne eh idan ya zama ba ƙarya ne ya je ya tsaya ya yi ta kawo turanci na babu gera babu da nini yana fatan sakin layi ba iyaka to kaga ai ya saki layi kenan shi ne kawai da muka faɗa ne aikin murya zai iya zama daidai zai iya zama kuskure gwargwadon yadda mutum ya amfani ne bukatun da ta fi biyu ko yanki alfairi ko yankun sani da ita wani bin Abbas radiyallahu anhu ma annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li rajulin tara shamsa qala na'am qala ala mithliha fashhad aw da أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ وانا حديثي أنكر بودك عبد الله بن عباس يتي من زوج صلى الله عليه وسلم ياتي دون مثل ترى الشمس شن كان جرانا لوك سوى بفتو قال نعم يتي ايه تيتي على مثلها تشهد ودع ابن ذاك بعد سيدة أكانس كبار دي سيدة كمريد مثلا يدك اللانا يدن توقعت نيش إذن يدك سرلانا على مثلها تشهد أو دع وانا حديثي ابن عدي يروي تنشى ما حديثي لي ضعيفي ibn hajar yace wa sahahahu al-hakim fa akta hakim yayi da wata yi hantu da amma kuskure ba hadisi ne sahihi ba gaskiya ne hadisi ne dhaifi wa an radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qada bi yaminin wa shahidin akhrajahu muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa qala isnaduhu jayyid wa anhu lam yakun wa abdullah bin abbas manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da hukunci bi yaminin wa shahidin ta hanyar shaida guda daya da kuma rantsuwa ma'ana cikin abin da ya shafi dukiya kai da awar ka ba wa na bashi ya cinye maka shi ya ce tambata ba ni ba alƙali ya ce wane da shaidar ka kace ba shi ya ake da ɗaya ne ina na biyu kace babu shi kaɗai ya yi abin lokacin da ake na ya kai da musulunci madadin ya ke so to amma tun da yanzu guda ɗaya ne da kai za ka iya rantsuwa a madadin shaidar nabi da babu idan ya yi rantsuwa shi kenan sai a karɓi masa haƙƙinsa an gane ko shine kaza bi yaminin wa shahidin. Wannan hadisi shine abin da jumhurin malamai suke aiki da shi, in banda maza ban Abu Hanifa da suka yi raddin sa, ba su aiki da irin wannan hadisin. Sai sun tafi ne akan wajibu da wai adalin minkum, suka ce nassin Qur'ani ya nufanta mazaje guda biyu, yaya wannan hadisin zai zo cire ɗaya ya kawo rantsuwa a madadin sa? Suka ce gashi Qur'ani mutawatir ne, hadisi kuma hadisul ahad ne, su kuma ka'idar su ziyada ala nafsi nafkhun, wato idan wani abu ya zo ya karu kan nafsi da aka sani da wannan abin da ya karu ya shafe wancan nafsin kenan, su a wurin su ba. Don haka tunda wannan nafsin ya ce a yi hukunci da rantsuwa, shaida ɗaya da rantsuwa, can ga aya ta ce aya shaidu biyu, to wannan bayanin rantsuwa babu shi a cikin aya, karuwa ya yi, to tunda ko ya karu ya shafe ayar kenan, su a wurin su. To babu yadda za a yi wannan hadisi ya shafe aya, tunda aya mutawatira ce, hadisi kuma hadisi ahad ne. Duk da waɗannan muqaddimat ne wanda galibin su bid'a ce gaskiya, in dai hadisi ya riga ya tabbata cike nan babu wata magana, hadisin kuma bai shafe ayar ba, hadisin ya tabbatar ke dubi yake bukata, amma bisa ga lura idan rasu ke dubi da gisa sai daya, sai hadisi ya kawo sabon hukunci da zai fitar da mu daga kangi, shine sai ayar rantsuwa. Kun gane ko? Imam Muslim ya rawaito hadisin da Abu Dawud, wa qala isnaduhu jayyid, yace isnaduhu jayyid, duk lokacin da suka ce isnaduhu jayyid suna nufin hadisi ne sahihi ko hasan, a takaice dai hadisi ne karbabbe. Wa lil qabuli yutliquna jayyida wa salih as-sabita wal mujawwada, idan sun tafi karban hadisi sai ce isnaduhu jayyid, ko sai isnaduhu salih, ko isnaduhu mujawwad, ko isnaduhu sabit, duk suna nufin karbabbe ne. وهذه بين الصحيح والحسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه مثله اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان. هكا وذلكم امام ابو داود وامام الترمذي سروا توكتن كتم من الحديث ابن حبان يا انت. باب الدعاوى والبينات, باب اللي يكي مغنى دنگنه ده دعاوى ده كما شهيدا, كو ده يكي اكوه بمبنش تكان شهاده ده البينة. Galibi da an ce albayyana, waɗansu malamai suka ce ita ce dai shaida karan kanta, waɗansu kuma suka ce a'a, albayyana kullu ma yabinu bihi alhaq, sawan kana shahidan aw shahidaini aw akthar, sawan kana qarinatan aw alamatan yattabihu alhaq wa yabinu biha fa hiya bayyana. Wato bayyana tafi shaida faɗi ta fuskar ma'ana, domin ta iya yi wa mutum ne, ta iya yi wa wata alama ce ta zama zahiri, kamar yanzu mutane guda biyu su zo, ɗaya daga cikinsu ga rauni a jikinsa, ɗaya daga cikinsu ga wuƙa a hannunsa, shi wanda aka yi raunin ya ci kwalar wannan mai wuƙa a hannu yana cewa wallahi ba zan yarda ba sai an fitar min da haƙƙina, amma fa rauni ko gari ba ku san me ya faru ba, aka ce kai ya haka yake shi ya ji mun rauni. Me ya shaida ba ni da wata shaida, a nan mai alƙalin yin gwamna ce ga rauni da wuƙa ga kuma ya tafi rasa, akwai wata alama da tafi wannan, akwai shirin da tafi wannan, ibnu qayyim ce ba wata shirin da tafi wannan a duniya, za mu kama shi mu raba masa, ina fata an fahimta. Idan ya yi masa ƙarya tun a lahira a sayar da kai, amma a nan duniya don mu tabbatar da adalci sai mu tabbatar masa da, ina fata an fahimta. Ko misali wani ya zo da kuɗi a hannu yana gudu, wani ya zo ga aljihunsa a yanke, kuma wanda ma kama da kuɗin a hannu, nan hannun dama ga kuɗi, hannun hagu ga reza, shi kuma wannan da biyu sai yana cewa ku riƙe shi aljihuna yanke, sai mu ce na shaidarka, ka ba bukatar mu ce na shaidarka, karina da ta fito fili shi kenan ta zama shaida. Ina fata an fahimta. Ibn al-Qayyim ya yi bayani mai kyau dangane da tabbatar da irin waɗannan abubuwan a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin, yace duk wanda yake shaida wai sai in mutum ne mai jini da tsoka ya zo ya tsaya ya bada shaida, sannan ta zama shaida, ya ce ya jahilci menene shaida ko bayyana cikin Qur'ani ko hadisi, ya ta kawo dalilai masu yawa, littafi ne mai kyau ƙwarai da gaske, da mun fatawa ko alƙalanci ya kamata yana da shi. Adda'awa jam'i ne na adda'awa, ita ce kuma dai da'awa da Hausa, ba wani abu hannunka in yi da'awar nawa ne, da'awar abu kaza nawa ne, ina ba za mu fahimta. Kamar yanzu mala awul ya zo ce jama'a mutum sun zaka da kuɗi a ciki a wajen alwala, ta wace ce, sai wani ya ɗaga hannu ce ta wace, abin da nan suke ta wace, menene wannan da'awa ce, daga wannan da'awar ba ta gaba tashi sai in yan mun samu shaida ko wata karina. An fahimta ku? Idan mun samu shaida sai mu ba shi, sai mu tambaye shi ta wace iri shaida kar, sai ya bayani kudin nawa ne a ciki, sai ya bayani. Idan muka duba jakar launin irin yadda ya faɗa, kudin adadin da ya faɗa, kuma adadin nerorin ma irin wanda ya faɗa, misali ya ce naira 500 ne a ciki, 300 daga ciki 50-50, 200 20-20, muka kirga mu haka haka ne. Wannan ba ta zama alama ba, sai mu bashi. Ina ba da an fahimta. Amma idan muka zo muka daga jaka muka ce mun samu jaka a masallaci, waye jefar da jaka da kuɗi a ciki? Sai wani daga hannun ce ta wuce, sai wancan ma daga hannun ce ta wuce. To anan kar mu sa su yi bayani a gabanmu. Sai mu ce kai wannan malamin nan wurin gefe, gashi nan mun haɗa ka da mutum uku, yi musu bayanin yaya jakarka kake su rubuta. Kai ma wannan raɗawa waɗannan na gefen, kai musu bayanin yaya jakarka kake su rubuta. Idan ɗaya yi bayani daidai da jakar take, ɗaya kuma bayani da take ba ta wace ce, ta wanda ya bayani ce. To amma da suka yi bayani daidai wa daidai fa. Wannan ce 500 ne a ciki, zaka ce baka 500 ne a ciki, 500 ɗin kowanne naira 100-100 guda biyar. Wannan ma ce shi ma zaka ce baka 500 ne a ciki, 100-100 guda biyar. Sai mu yaya kenan. Abin da waɗansu malamai suka ce sai a raba musu. Waɗansu malamai suka ce a'a, yanzu kuma kowa daga cikin ku waye zai mana rantsuwa? Wadanda suka ce ba maganar rantsuwa, ba maganar rabawa, kawai abin da za a yi ƙuri'a. Idan aka zo rantsuwa ba ta za a yi waye zai rantsuwa, wannan ya ce ni zan yi. Idan suka ce za su yi duka goya zaka kuma kowa ya rantsuwa, har yanzu kana cikin matsala. Sai dai ka ce kawai da mutum ɗaya zai rantsuwa a cikin ku, waye zai yi? Sai ya ɗaya ce ni zan yi, ɗaya ce ni ba zan yi ba. Waye zai yi? Kowa ce ni zan yi. Sai ka ce to kawai da dai guda ɗaya ce za a yi. Yanzu sai mu yi ƙuri'a. Sai a yi ƙuri'a. A rubuta takardar rantsuwa, a rubuta takardar babu rantsuwa, sai a tattara a aji, sai kowa zo zaɓa. Duk wanda ya zaɓo ta rantsuwa sai ya rantsuwa sai a bashi. Wancan kuma tunda bai zaɓo ta rantsuwa ba shikenan sai haƙura. Kun fahimta? Eh, shikenan. Sai a ba wannan jakar, shikenan shi ba da komai. Ko da nashi ne, idan an je lahira wannan ya bashi kan shi a can. A nan duniya hukuncin da za mu yi don tabbatar da doka da oda, haka za mu yi don a tabbatar da doka da oda da kuma adalci. An gane ku? Kullum mai hukunci yana aiki ne da abin da yake na me? Na zahiri ne bayyana. Idan wani ya ɓoye cikin mutanen da aka wa hukunci, ya karɓa abin da ba nashi ba, tun jiya man karanta, manzo Allah ya ce wuta ce aka bashi ya karɓa. Wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala law yutan nas bi da'wahum lad'a nas dima'a rijalin wa amwalihim walakin yaminu 'ala al-mudda'a alayhi muttafaqun alayhi. Wani hadisi an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah shi ƙara yadda a gare shi, ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam ce lauyukan nasu bi da'wahu, da za a yi ta biyo mutane abin da suka yi da'awarsa, ladda'a nasu dima'a rijalin wa amwalahum, da wasu mutanen sun yi da'awar jinin waɗansu mutane da dukiyoyinsu. Da kawai da ka zo ka ce mashin ɗin da wani ke kai na wani sai alƙali ya karɓe bashi, da wani rana sai ka zo ka ce wani shi ya kashe babana da mutu shekara biyar sai alƙali ya kama shi ya kashe kenan. Wana da kuke ganin gurgu mai hannu ɗaya, wani ne ya fille masa hannu, shi ma sai alƙalin kawai sai ya fille masa hannu. Da duniya ta lalace, da duk wanda ya da wani abu za a bashi, da ba zauna lafiya ba duniya. Shi ne lauyu kan nasu bi da wani, da za a yi ta gaya mutane abin da suka ce nasu ne, ladda'a nasu dima a rijalin wa amwala, da wasu mutanen sun yi da'awar jinin waɗansu da dukiyoyinsu, walakin la yaminu ala al-mudda'a alayhi, sai dai rantsuwa tana tabbata ne akan wanda aka yi da'awar yawa shi. Sai ya rantsuwa don ya kare kansa cewa bai yi ba, ga ka'idar kenan. Idan an zo kotu, wane ya yi kaza, wane ya yi mun kaza, ko wane ya kwace mun kaza, ko abu kaza da ke wurin wane nawa ne, ina ce da ka ba'an da ke da nawa ne kawai. Sai alƙali ya karɓar ce ce ya nashi ne, idan ya ce eh, ai ba wata rigima, ya tabbatarwa da kansa laifi, domin ala itirafu sahibul adilla. Mutum ya yi da'awar laifinsa na yafi kowace shi da ƙarfi a duniya. Ce a ba haka ba ne ba ta alƙali ce za ka rantsa ya ce eh, idan ya rantsuwa shi kenan ya kuɓutar da kansa. Wani bayyaki bi isnadin sahih albayyinatu ala almuddai wal yaminu ala ma ankara, wato imam al-bayhaqi ya rawaito da sanadin sahihi al-bayyinatu ala al-mudda'i mutumin da yake kara yadda aure abu kaza na shi shine zai zo da shaida wal yaminu ala man ankara wanda ko aka ce masa kai ne duka za shi kuma rantsuwa ce inda yayi musu rantsuwa na tabbata kan wanda yayi musu wannan hadisi ne sahihi wa nabi warayta radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam arada ala qaumin al-yamina fa asra'u فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف وانا حديث عن كبير أبو هريرة الله قال الداد ريسي يتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين نار وحرم عليهم الجنة فقال رجل وإن كان يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراكن رواه مسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من اكتفى حق امرئ مسلم دكاً وندي توتي دكاً وندي كرتي haƙƙin mutum musulmi da yaminihi ta hanyar rantsuwansa kan rantse ka ce abu kaza naka ne kuma ba an ba naka bane dan uwanka ne musulmi duk wanda ya haka kuma aka ɗauka aka baki fa kad awjaba Allahu lahu an-nar Allah ya wajabta masa shiga wuta wa harrama alayhi al-janna ya haramta masa shiga al-janna fa kana rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ita ko da abin nan danka danne ko da naira biyar ko da kwandala misali wa in kana yusiran ko dan kadan ne kawai sai a ce awjaba Allahu lahu al-janna wa harrama alayhi awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna sai ya Allah ce wa in kana qabiban min araq ko da tsumin biya ce ta itaciyar araq itaciyar araq ita ce itaciyar da ake aswaki da ita sandar aswaki ce ko da sandar aswaki ce guda daya inda mutum ya rantsuwa ba naka bane na dan uwanka da ya rantsuwa aka baka lazarin da wannan hadisin ke maka shine Allah ya wajabta maka wuta ya haramta maka shiga aljanna Allah ya tsare mu wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito to kaga wannan Ibn Hajar kawo wannan hadisi da ya anan gurin bayan ya kawo bayani akan idan mutum ya rantsuwa haƙƙinsa ne wato dan idan mutum ya rantsuwa dan ya sa akan mai dan da ka rantsuwa kan za a tabbatar maka da haƙƙi to amma ka tabbatar cewa in ƙarya kai wannan baka din da kotu ta bayyana ne ya zama halal akan ka tunda kotu ta yi aiki da zahiri ta baka kai kuma idan a batsinin ka kasan ƙarya kake to wannan hadisi kuma ya hukanka wa alaikum salam a'a ma'amala da manya daban ta yara kanana daban rikicin fansur kuma da yara a cikin aji wannan ai ba zai shiga wannan babu ba sai ka kwace ka mai da shi hukumar makaranta ko ka lura da wata karina ka ba wani ko ka sai aka ba su kace to ka raba mu ko ka raba shi gida ne kace kowa bai kira ni wa an al-ash'ath bin qais radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man halafa ala yaminin yaqtatu biha mal imri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban maza Allah ce man halafa ala yaminin dukkan wanda ya rantsi akan wani abu na rantsuwa akan wani abu da yake so a tabbata masa da shi yaqtatu biha mal imri'in muslimin dan ya karbo ta duki a ta musulmi da wannan rantsuwa huwa fiha fajir rantsuwan nan da ya rantsa ne bisa ga ƙarya wato yana fajirci fajirci shi ne rantsuwa bisa ga ƙarya laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban zai hada Allah Allah yana mai fushi da shi duk wanda aka ce Allah na fushi da shi kaga ayya shi ga uku Allah ta falamma asafuna in taqamna minhum fa adrakanahum ajma'in fa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin lokacin da suka fasa ta mu sai muka dauki fansa akan su ta hanyar asafa muka dunyar da su a cikin ruwa muka sanya su suka zanto misali abun buga misali ga mutanen da za su zo daga baya wato mutanen da Fir'auna kenan to kuma yanzu kai abin da zaka fasa ta ubangiji ga ku dun nake wato masu rantsuwa kan ƙarya kenan sawun yan kasuwa ne sawun yan siyasa ne sawun kowane ne in dai mutum ya rantsa kan ƙarya ga hukuncinsa wa nabi musa radiyallahu ta'ala anhu anna rajulayn ikhtasama fi dabbatin wa laysa li wahidin minhuma bayyina faqada biha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bainahuma nisfayn rawahu ahmad wa abu daud والنسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد انكر ابو عبد الله ابو موسى الاشعري الله تعالى يدعى غريش ان رجلين اختصما في دابه ودن سمته ني غدا بي سن يجمع كان وتدبه
kamar wani rago ne a gani ko wani rago sai kowa ya da'awar nashi ne walaysa wahidun minhuma bayyana cikin su ba wanda yake da shaida akan wannan rago ne nashi ne ko wannan rago nashi ne faqad wa biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahuma nisfayn sai manzo Allah ya ce a sayar da dabbar ku raba kudin yana ya raba wannan dabba tsakanin su raba dabba tsakanin su ba wai yanka sai raba musu namun ba shine sai a sayar da ita sai su raba kudin a tsakanin su wannan ya ce ta wuce babu saida wancan ya ce ta wuce babu saida ba su kaga anan wurin ko alkali yayi wannan ko kuma yayi ne ya yi fa su rantsuwa wani yin rantsuwa in ɗaya yace zai yi ɗaya yace ba zai yi ba kaga shikenan wanda yayi rantsuwa ta rama ta shi in duk su duka kowa sai ya yarda ya rantsuwa sai a yi ne sai a yi musu ƙuri'a wanda ta fito ya rantsuwa sai ya rantsuwa ta bukayensa wannan hadisi imamu ahmad da abu dawud da nasa'i suka rawaito wannan kuma lafazin sa ne qala isnad hudayy inna min lafazin imam an-nasa'i wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala man halafa ala minbari hadha bi yamin athima tabawwa maq'adahu min an-nar manzo allah ce dukkan wanda yayi rantsuwa ala minbari hadha akan wannan minbarin nawa yayi rantsuwa bi yamin athima rantsuwa ta sabo rantsuwa ta ƙarya tabawwa maq'adahu min an-nar to lalle sai ne wurin zaman sa a cikin wuta annabi na nufin a cikin masallacinsa ba wai lallai sai ka matakar kana madina a cikin masallacin annabi kuma ka rantsu rantsuwa ta ƙarya to saboda darajar wurin sai ka kawo mutum ya gani wannan an gane ku dan dukkan wanda ya san wannan hadisi to ya san da zai da ƙarya cikin hadisin a cikin masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam dan ba ga mazalla ta tabawwa maqadahu lillah rawahu ahmad wa abu dawud wa an-nasa'i wato sai wannan ne nuna wurin da aka rantse yana da tasiri wajen laifin rantsuwar ƙarya ya ƙara kandama sama da sauran wuraren kamar yadda zamanin yin rantsuwar shi ma yana da tasiri wajen laifin ya kandama idan an kwatanta da sauran zamanin da baki ba kamar yadda hadisin da bai nuna wannan hadisin sahihi ne wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thalathatu la yukallimuhum allah yawm alqiyamah manzo allah ce mutum uku allah bazai musu magana ba ranar tashin kiyama wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba kallo na rama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba daga munanan halayensu wallan tana su samu su ga aljanna wala hum azabun alim suna da azaba mai tsanani mai radadi na farko rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibn as-sabili rajulun ala fadli ma'in bil falati mutum ne ya ga rara na ruwa wanda ya fi ƙarfin bukatarsa bil falati a daji a filin Allah alfalafi wurin da babu ita ce fili sai ga wani tafki ko wani kududdufi an yi ruwa da damana ya sauka ko ya dangare ta kan dutse ya ga ya faru a wajen ka ɗebi na buƙatar ka amma sai ka je ka zagaye dukkan waɗanda suke da buƙata sun zo ta wajen ka hana su kace da basu ba kawai da mutum ne ka kanka ina da kike da kai kana mallan da kike ka hana su ba dan me zo da buƙatar ka hana su ran da ba inda daidai san ka ne ruwan to an ta hanta dubin ne amma ya fukarin bukatar ka fadli ma abin da ya tsoro kan bukatar ka bin falafi kuma alfilin Allah ba a gidanka ba to ba ka da ikon ka san gamshe suka ce ba wani zai duba su kai duk mutumin da ya haka to ya fi cikin wadannan mutane guda uku yanzu abu mai dimin sabili ya hana shi ga matafiya wa rajulun baya a rajulun bidi'atin ba'da al-asr fa halafa lahu billahi la akhadha bi kaza wa kaza fa saddaqahu wa huwa ala ghayri dhalik na biyu mutum wanda ya kulle cinikayya da fi'atin da wata haja ba'da al-asr bayan al-asr fa halafa lahu billah ya kulle wata cinikayya da wani mutum kan wata haja kuma ya rantse masa da Allah bayan sallar al-asr cewa wallahi ko ne kaza da kaza ne sai wuta fa saddaqahu shi ko yadda bayan Allah da shi ka rantse da Allah sai ya gaskata ka wani ya zai rizali kan halin ko abin da hannun ka ba ina fata hanyarta wasu kaza a rantsuwa a kowane yini inda a dukkan awanni na yini inda ya rantsuwar ƙarya su fara da laifi amma laifin yana girmama a wani lokaci a bayan sallar la'asar saboda kimar lokacin la'asar don sallar la'asar ita ce a salatu wusta kamar da muka rantsa a baya da Allah ce hajji jala salawati wa salatu wusta lokacin da mala'iku ke tuka ko mutum ya rantsa da Allah a kan ƙarya a lokacin ayyuka wanda ya rantsa da Allah na ƙasa duk kowane ya laifi amma na bayan la'asar ya fi shiga cikin haɗari mutum ya rantsa cewa wallahi ko ni kaza na sai wannan haja din shi ba sai da kaka ita ko ran dole sai na baki ka ran sai mai da dubu ka sai da 100 ne kaga 100 dai ba shi kala kalan din kike ko ran kala ma da ni kala ma da ni ba ka dubu 100 wai ko ba da kai inda kiyar ka sai da ni su kuma ai jira di ma wai sai ka fada mutum abin da kake so ba wanda yake fa dan ka san su suke jin kanka cikin nazar ah lokacin da wajen to wannan bandar da jalla ko kuma na tanta ne wani kuma ya ta fada ba lalle bane sai ka fada mun ga kai ma yadda ka sa wajen ka dan ne sai ka fada ba wanda ya tsara maka wani in ka fada ce ne ka da maka su dubu in ko har za ka fada ka fada da gaskiya in ka da kariya to ka ga ita da cikin hadari Allah ne ko ba wanda yake dole ne dan ka sai kuma da fannin da rijiyar shi kan zamanin da rijiyar ka dan ka sai rijiyar shi kan zamanin da rijiyar ka dan a dole ma a cikin ko da ko da rijiyar nawa ka sai ai nawa ka dawo nazar kai da mutunci Allah da manzon sa sai kuma fada wannan nazar ba amma da jama'a da maka nawa da sai kai kuma kanka sai ka wuce kuma muke dafa kan lokaci a tsaya abinda za a sayar 1000 sai a samu mutum 1100 da suka rufe ta inda za ka samu tuni dan tun ce inda ka fara sai kana ganin za a girma ka kuma dan wata tsaya ka ga shi kai ya san 1100 yake sarrafa ba dan ya sayi 1100 amma ya sai 1200 kan shi gurin sai inda za ka samu idan ka dan yi kara sai ka gubi kara ba tsakiya ko kuma dai ka dan wuce ne ka dan sai ka tsaya ba Allah 1100 sai dariya to ai ko ni ma wannan ne kan ka ba wai idan dai biye gaba abin nan sai za ka tafi sai kira ka to kawai dai tunda kai ne tunda mune na san da ne san da ba amma tunda kai ne mana tunda mune bari ka tafi yanki na ina magana ko ya to babu abin da ke sa albarka a cikin harkar kasuwanci da mu'amala gaba ɗayan ka irin gaskiya bari ka mai haka da Allah fada fa in sadaqa wa bayyana dunka lahumu fi bayyina وإن كذب وكتم له البركة بإيمان ما يفيد الدروة إذا سنو بسكيا كما تنبين أيدي لكي تتردك يا سماك يا أيدي هو ألا ليس موسى على بركة تكون دقة من ذات السير إذا انت وفكت إيه بسكيا كما فكت إيه أيدي وفكت بدا مكة حيثي هو ألا ليس موسى على بركة تكون كذا مثل فتاك بسكيا سيكا نسيك هذا لا وعن جابر رضي الله عنه قلت من كرم تسي أولا أهب مقارس أنت مقوم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا ده مطمئن ده مبايع ده إمام ده أنت إمام أنا نبي في غضب مسلمي أمير المؤمنين ده مؤمني ده مطمئن ده مبايع زفايكي سكين فيها كنا مسلمي جسي غضب سكين في غضب المسلمي وان ده كي ده إيكو أفاء انكسرسا لا ينطع كوي كنتي كما يكي أيكي بذكر الله la yubayi'uhu ba abin da yasa ya masa bayi'a illa lid dunya sai dan duniya fa yana tawo minha wafa in ya ba shi wani abu na duniya dan mukami ne to shikenan zai cika bayi'a ta wa illam yutihi minha lam yafi idan bai ba shi ba ko ba zai cika wannan mu'amala wannan mubayi'a ta ba to shi ma wannan na cikin mutum uku ma'ana mubayi'a da ake wa sarki na musulmai ko shugaban musulmai ana musu bayi'a ne dan a taimake shi kan aiwatar da dokar Allah a bangasa ba wai kai baya bane dan ya banka take da mukami ka goye bayan su dai idan ya ce yawa mutane aiki ka goye bayan su dai idan ya karbi sarauta dai idan ya karbi gwamnati ya wanzar da adalci wannan ita ce manufarka ba wai dan kunyar jeje ne akan sai ya baka mukami iri kaza ba wannan yana dokar Allah haka yake mubaya a kira na'am wato shugaban da ake nufi a nan gure shi ne shugaba da yake aiki da dokokin Allah shugaba da yake aiki da dokokin Allah, shugaban da baya aiki da dokar Allah bai mai imani da bai da shawa ba shiga cikin wannan. Suna aikin dokar Allah ba dawo. Kike nan in shugaba na aikin dokar Allah, qala Allahu qala Rasulullahi, dole mutum ya san baya. In shugaba baya aikin dokar Allah, ku ba ta baya da kanka. Allah bai tsara maka wannan bayar ba. Ya ai mun karanta jiya cewa dukkan wanda Allah ya ba shi shugabancin musulmi, fa tajaba an hajjatihi, ya boya ba ruwan su da bukatar su, ya zakirihi, ya boye wa talakawa, in sun zo gare shi ba ya yarda, shi ma shi tajaba Allah dun hajjati, Allah zai yi hijabi tsakanin shi da bukatar sa. Yana aiki dokar Allah malam Dawud. Kike nan gaba sai ga ta kare. Wato kullum a waɗanda za su iya gyara al'umma, al'umma ta fi daidai su ne shugabanni da malamai, ko musamman malamai. Idan malamai suka tsaya gaskiya tsakani da Allah, ba wani kwale-kwale, gaskiya, kuma su faɗa shugabanni gaskiya, shike nan. Idan shugaba zai ba da ƙofa a je a same shi a faɗa masa gaskiya, to ba ya buƙatar sai an yi wa'azi akan sauran wa'azi. Idan shugaba an yi aje a faɗa masa shi da shi yake, babu da zai sashi a hudu barzo ba, in wannan sautin zai kai masa. Ina fata mun fahimta. Domin ribar ba wai a faɗi laifin ba, a'a idan an faɗa ya isa gare shi, shi ne babban riba. To akwai wanda suke da ƙarfin hannun su faɗi magana ba a gaban mutum ba, amma idan a gaban shi ne ba za su iya faɗa ba. To a nan illa take. In mutum na da ƙarfin hali, lalle zai faɗa wa shugaba, to an fi sai je ya same shi ya faɗa masa shi da shi. Wato ba mu gane kimar Sheikh Abdulaziz bin Baz ba, da yawa sai bayan rasuwarsa. Da na zo na bincike kan rayuwarsa da littattafansa da bayanansa da rubuce-rubucensa da menene ɗinsa, wallahi idan ka gama gangano da ya rinka faɗa sura-suran nan za ka mamaye. Maganganu da zai rubuta masa a rubuce shi da su, ya zai miƙa musu, wallahi za ka mamaye. A kan su tsayar da dokokin Allah, su yi aiki da dokar Allah, su yi aiki da Qur'ani, su yi aiki da hadisi, wuri kaza ana ɓarna iri kaza a daina. Amma da sai fitowa fili ya faɗa a kan mimbari jama'a sun zuba. Da haka da yawa daga cikin ɗalibai ma waɗanda suke masu zafi lokacin muna karatu, waɗansu kusan su gafar ta ba suke yi. To shi salon da ya ɗauka ke da shi da su ya mutu magana. Duk da gane wannan ba sai da bayan ya mutu muke ganin rubuce-rubucen da aka fito da su ana bugawa. Suke mamaki. To idan har za a iya samun shugaba an faɗa masa shi ne, matsin da shi ne idan an zama da shi a kan faɗa, to wannan ita ce matsala. Shi ko malami ya kamata ya fahimci cewa wato ba wanda yake da tasirin ya gyara shugabanni irin malami. Ba wanda yake da tasirin ya gyara shugabanni irin malami ta hanyar Qur'ani, ta hanyar hadisi, ta hanyar hikimar wa'azi, ta hanyar dalilin sirri. Illa iyaka ba lallai bane bai kasance ganawa ɗaya ko ganawa biyu ko ganawa uku ta iya yadda da manufa. Akwai wanda zai ɗauka ya hada su ɗaya ka faɗa mutum ya yake yadda wannan ka isar masa kenan shi ne gizi. Duk wannan ba za ta abin nan ba. Za ka iya ta nuna ta masa. Manzo Allah ya zo wurin Abu Talib zai mutu. Yana cewa qul la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha indallah. Da Abu Jahl da Abdullah bin Abi Umayya su kuma suna ce masa atarga mu'amilati Abdul Muttalib. Manzo Allah ne mai ta su mai ta. Manzo Allah ne mai ta su mai ta har sai da mutu. Ma'ana da idan ya isar sau ɗaya tun da shi fi kowa iya wa'azi da ba sai ya tafi yasa ba. Ita shi kenan na isa masa in ya ga dama idan ya ga dama kizi. Amma duk da haka ya mutu na cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha. Zan yi sai muka istighfari mutukar ba a hana ni ba. Haka ya tafi masa istighfari har sai da Allah ya saukar da aya din ya hana shi. Ma kana nabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen wa law kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wato iri dole ne ko dai wanda ba zai iya fadawa shugaba gaskiya ba, ko wanda zai faɗa masa amma haɗe da zagi da cin mutunci wanda shi ko ba zai iya ɗauka ba a wannan tsari. Jiyar mulki ba za ta bari ya daga ko da gaske shi idan da zagi ne, idan da cin mutunci ne, ko kuma idan a gaban jama'a ne haka zai fita kawai kaskantar da shi kai na fili. To wanda zai iya jarumta shi ne ya faɗa masa shi da shi, amma wanda idan an faɗa masa an jarraba kai da shi wani ya yi kai ka yi wani zuzu ya ki ji, duk idan sai a fasa kawai a kan mimbari kowa ma ya ji, don wani sai an yi haka da zai ji. Akwai wanda na kogo ne sai ka sa masa hayaki sannan ya fito, ko wani hayaki shi ke fitar da na kogo, ko ba haka ba? To yadda al'amura sun kenan. Amma gaskiya wato shugabannin suna cutar da mu matuƙa ƙwarai da gaske, suna cutar da mu, suna cutar da addini, inda za su gyara zai fi alkhairi a gare su da mu gaba ɗaya. Rashin gyararsu cutarsu ce cutar mu ce, mu za mu cutu a duniyance saboda ba su inganta ba, za su gyara rayuwarmu da halayenmu. Mu fuskanci kowace al'umma, mu fuskanci kowane irin challenges a cikin rayuwa, don su kawai da shugaba za ka iya fuskantar kowane ƙalubale a cikin rayuwa. Shugaban da yake wakiltar ka ba yake wakiltar kansa ba, amma in ba ka da wannan ba za ka iya ba. Yanzu waɗansu ruwa suka same ni ɗazu, ba biya malam Dawud kake cewa a nan mazaɓar wasu ce, mazaɓar ɗan iya kansila da aka tsayar a wata jam'iyya mace ce, kuma masar ma waɗansu da suka ƙare nan sarfi mace ce ɗaya kenan, ka ga dai mace ba za ta yi shugabanci ba. Na biyu kafira ce, ba kasafiya ce, me ya haɗa ka da mace? Sannan kuma yanzu haka sinikinta ba ta shi ne sayar da giya, kuma da aka yi zaɓen na tushe gudun lafiya ba ita ce ba. Wani yaro saurayi ya ci mai cikin addini, amma wani uban jam'iyya ya zo ce kam ita ce ta bauta wa jam'iyya, don haka sakamakon da za a yi mata kenan. Kuma shi musulmi ne, sun yi amfani wannan. Kun ga a nan gurin, kun ga a nan gurin haƙƙin da ke kanku, haƙƙin da ke kanku a nan gurin shi ne, in dai malamai waɗanda suke da tsoron Allah su haɗu su je su samu wannan mutumin. Billahi nabi in da su je sun same shi ba, Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama gurgurdan zafira wancu. Allah kuwa je su same shi, me yasa kai wannan sun mutunci? Wannan sun mutunci ne da addinin musulunci. Ko dai ka gyara wannan, ko ko mu sa ka a nan gurin juma'a, mu faɗa abin da kai mu tsine mu albarka kowa ne. Sai mu kuma. Wai dan sun yaka sai ne. Wai ko ne ba? Duk fa wannan ladabi da muke yi na musulunci muke tafiya da waɗannan mutane, musulunci ya koya mana wannan ladabin, amma waye dan suna mana farjini sun kai wani mura jin tsoron kuwa. Kuma in muka ce za mu mu'amalance su da demokradiyyar da suka yi imani da ita, za su yi su. To kaga sai ku rikide ku ɗauki demokradiyyar tasu. A demokradiyyar ta yi kowa ga yadda ake da Bill Clinton a kan Monica Lewinsky, aka zo aka tona masa asiri ana tallata kan ya matse mutu a cikin bango ba ta aka ma ya yi zanen da ita ba, ya yi ƙarya. Su Amerika ba ya matse su a cikin bango da mai su ba, me yasa ya yi ƙarya? Ba ya zanta da zai ƙarya ba, shi ne abin da ya dama Amerikawa. In dan gure ce da barna su ma duk su ne, duk ke duniya yi waye wanda yake dan haihuwa a cikin su, ai ba su da yawa da dan aure ka a cikin su, amma su barna zai ne yasa ya yi ƙarya, ko ba ya zanta da zai ƙarya ba. Aka masa fallasa kowa ba da bakarar su kuma kenan, sai da kyan da bakarar su ne a musu mu'amala da ita su ma. Wannan faɗa muku wallahi ku ba tsorata ne sosai da sosai na kiyaye. Wa an Jabir radiyallahu ta'ala anhu anna rajulayn ikhtasama fi naqatin fa qala kullu wahidin minhuma mutijat hadhihi an-naqatu indi wa qama bayyinatan fa qada biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam liman hiya fi yadihi. Wannan hadisi an karɓo daga Jabir dan Abdullah Allah ya kare da gare shi, yace anna rajulayn ikhtasama fi naqatin wa dan kuta ne guda biyu sun yi hujuma game da wata taguwa, fa qala kullu wahidin minhuma kowanne ɗaya daga cikin su yace muti da hadhihi naqatu indi, ai wannan taguwar a wuri na aka haife ta, a gida na aka haife ta, wa kama bayyinatan kowa kuma kawo shaida, fa qada biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam liman hiya fi yadihi, kuma da Allah ya tabbatar da ita ga wanda yake rike da ita a hannu. Lokacin da aka zo ka ga yana da kyau alƙali, lokacin da aka zo kotu ka ga wa yake doda abu a hannunsa, an zo rike da wanda da Allah wannan yana jaye da ita, wancan kuma yana jaye ya tafi shi ba komai a hannunsa. Rigima mace a kan ne a kan wannan sabuwar nesa wuce, wane ne ke da kai cewa ne shi wance ce, a ba ta fi wuce ta wuce, wane ke da kai cewa ne, ba za Allah ce a hannun wa suke yanzu je ka sa su ne. Ina fata fahimta. Da ba ta hannun kowa tana tsakiya, to shi ne sai a shiga wani abu daban, kowa sai a raba musu ko a yi cikin dai abubuwan da ban karanta baya. Wa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam radda al-yamina ala talib al-haqq rawahuma ad-Darqutni wa fi isnadihima dhafun. ana nufin da wannan din hadisin da wancan da ya wuce a cikin sanadin sa akwai rauni. Wannan hadisi na Abdullahi da Umar abinda yake cewa manzon Allah ya mayar da rantsuwa ala talibul haqqi. Talibul haqqi shine al-mubtadi. An gane ko? Mutum ne guda biyu suka zo suna rikici. Da suka zo suna rikici, wane ya ce abin da ke wurin wane na wani, alkali ya tambaye shi, nashi ne ya ce a na wani. Me abin da ke kan wannan rantsuwa? Aka ce yi rantsuwa sun ce sai ce ba zai yi ba. Kai na shaida babu shaida. Ce to za ka yi rantsuwa naka ne? Eh, yi rantsuwa sai aka ce ba shi kan shi. Kun bai cikin sarai. To wannan hadisin da ihi ne, amma ita matsalar malamai sun yi saɓani a kanta kan cewa shin zai iya yiwa mutumin da shi yake da'awar abu kaza na wani a sashi rantsuwa? Tunda da ka'ida shi shaida zai kawo, wanda ya yi inkari kuma shi kuma shi ne zai ne rantsuwa. To shi wannan ya yi inkari ya kira rantsuwa. Ga ka'ida waɗansu malamai suka ce matukar aka ce kaza nawa ya kama shi kaza nashi ne ya yi da'awar cewa abin da ke wurinka nashi ne. Yace a na wani aka ce rantsuwa yake ba zan rantsuwa ba. Cewa ba zan rantsuwa ba kada ta kwace abin da ba san shi. Ta ba wancan. Wadannan suka ce a to ai kuma bai zo da shi ba. Tunda dai shi wannan ya yi rantsuwa yanzu mu ɗauko rantsuwar mu mayarwa da wannan kai rantsuwa. Dai rantsuwa tana da ka a baki. Kun bai sai. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin masura tabruku athariru wajhihi فقال ألم تري إلى مجذب المذنب نظر آلفا إلى زيد بن هارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه. وأن حديثي أنك قد أمنا عائشة أن قال الداء قريتا تتي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا من دن الله صلى الله عليه وسلم ياشد وجنا ياشد وجنا masruran yana mai farin ciki tabbiru a tsarin wajihi zanen fuska suna kyanne zanen fuska ba wai zane da ake yi irin namu ne yanzu ba a za a ga mutum a fuskarsa haka a wato kamar fata su tana dan abin nan zane haka ne eh tattaran goshin suna kyanne fakala sai manzon Allah ya ce da ita alam tarai ila mujazzibin al-mudlibi ti Aisha kina da labarin mujazzib al-mudlibi kuwa nazar alifuna ila zaid bin harisa da zuta zannan ya kalli zaid bin harisa wa usama bin zaid da usama dan sa fa qala sai yace hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd wadannan kafafun sahin su ya kuma ne daga sashi menene dole sai ka gane kisar hadisi. Kisar hadisin yadda kike ne zaid ibn harisa shine uba ga usama ibn zaid to amma shi zai farin fata ne balarabe ne sai usama ya zama baki sai kwarai jawa suke zagin usama a kan wannan kan cewa tun da baki ne ba zai ne babansa ina fata an fahimta. To da ka'idar musulunci kuwa in dai matarka ta haifi ɗa ai ɗanka ne in dai ba kai ne ka zo ka ce ba ka yadda ba shi zai ka bai ce ba ɗansa ba ne ba to amma tun da launi ya sha mamman sai aka yi kira rigi wannan zargin yana damun manzon Allah tunda manzon Allah yana son Zaid bin Haritha yana kuma son ɗansa Usama domin Zaid yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka shiga musulunci asalinsa bawa ne aka zo da shi Makka Khadija ta mallake shi ta bayar da shi ga annabi manzon Allah ya ƴantar da shi ya yi ɗa da shi tun a lokacin ba haramta tabanni ba tabanni shi ne kamar yadda ɗan wani ka ce ɗanka ne kai duk yaron da yasa matsayin ɗa. To haka manzon Allah ya ƴantar da shi a dakin Ka'aba yake har zuwa lokacin da musulunci ya zo ya rufe wannan ka'ida ta tabanni din ma ja'ala Allahu rajulan min qalbayni fi dawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu alhaq. Kaga anan gurin sai Allah ya rufe cewa bai halatta ba ka dauke wurin da ka ce naka ne da haka daga yau ba cewa danka ne sai dai ud'uhu li abaihim huwa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum. To asalin shi Zaid ba mutum Makka bane ba bauta ce ta kawo shi Makka wata kabila ta kaiwa kabilar Fahari aka ɗauko shi aka kawo shi Makka ya shiga wancan hannu ya fada wancan hannu har fada hannun kabiru ya fada hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mahaifinsa kuma daga can ya zo neman sa shi da dan uwansa, sai ya zo ya same shi a Makka. Da ya zo sai ya same shi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, nawa zan saye shi duk da na san ɗana ne, nawa zan saye shi, na yadda in baka duk abin da kake so in fanke shi in tafi da shi. Manzo Allah ya ce in faɗa masa abin da ya fi wannan alkhairi, ya ce faɗa mai ji, ya ce tun da ɗanka ne babu nazar saye. Amma a kirawo shi ga ka a matsayin ka na ubansa, ga ni a matsayina na ubangidansa, ya zaba in ya zaɓi ya tafi da kai, ya ɗauki ka tafi da shi kyauta. In ya zaɓi ya zauna da ni, to zuwa yanda za a yi mutum ya zaɓi zama da ni kuma in kole shi. Sai aka kirawo sai manzo Allah ya nuna mahaifinsa, ya ce ka san wannan, ya ce ya ce waye mahaifina ne, wancan fa ƙanin mahaifina ne. Ya ce to ga shi nan sun zo neman ka cikin biyu, sai ka zaɓi ɗaya, ko ka bi su ka tafi ko ka zauna a wurina. Ita wallahi manzon Allah ba zan zaɓi wani ba a kanka a duniya, ina wurin ka. Manzon Allah ko ba ya kalli ba wani ne, to kaga ne da yake bi ko ba zan kola wanda yake ina zai ba. Wani shi ne kisan zama, sai dan to manzon Allah na kaunarsa har da ya haifi da ma kuma yana kaunar dan. Shi in sa ma ana kiransa al-hibbu ibn al-hibbi. To kaga wannan magana da Quraysh wake yi ta bakanci, ta bakar fare ga Zaid dan da manzon Allah. To wata rana shi Zaid da ɗansa Usama suna kwanci, sun rufe kansu da mayafi, ƙafafunsu sun fito waje, sai ga shi wannan Mujaddid al-Mudnibi ɗan ƙabilar Banu Mudnib ne, wanda su kuma sun shahara da kiyafa. Abinda ake nufi da kiyafa a wancan lokaci, mutane waɗanda suke da ƙwarewa wajen gane shanu ko kamanni, da sun ga wane za su ce wane akwai dangantaka tsakanin shi da wane, ko da kamar komai ƙanƙantarta, da akwai kamar da ba ta bayyana a fuska sai a hannu, akwai da baka bayyana a hannu sai a kafa, za ka ga fuskar duk ta samu ban abu a kafar, za ka gane lalle wannan daga family ɗaya suke, daga gida ɗaya suke. Akwai wani lokacin ta hanyar sauti ake ganewa, akwai wani lokacin ta hanyar halayya ko ta hanyar wato abin nan ɗin mutum infial ɗinsa, mansa infial ibra su kamar wato emotion ɗinsa, ta hanyar jini za a iya ganewa. Ku ji abin da shahara shi kenan Mujaddid. Ko da ya zo Usama ibn Zaid da babansa Zaid suna kwanci sun rufe kansu da mayafi, ga kafafun sun bayyana, ya kalli kafafun ya ce wannan kafafun biyu da ake yi samun ɗaya ne, hadi ya kadawa ba'dhu ha, wanda Laraba sun yi da wannan a jahiliya, ana iya tabbatar da dangantaka ta hanyar haka. Wannan sai ta sa manzon Allah ya ji ta haɗi, sai ya fita gida na faɗa Aisha, kin ga mutuncin ma da ya zo ya kalli Zaid da Usama, bai taɓa ganin su ba sai yau, bai ga fuskar su ba kawai kafar ya kalla, amma ga abin da ya faɗa, ina wancan masu zargin cewa ba ɗansu bane ba, ma'ana abinda ya faranta manzo Allah da kenan. To hikimar kawo hadisin a wannan babin shi ne, a ce za a iya tabbatar da me shaida ta hanyar alama ko wa ta hanyar ɗan adam ba, shi baya na sarfi, baya na aka yi auren mahaifiyar Usama da Zaid, baya na aka haife shi, baya na aka yi kaza, amma ya gani ya tabbatar. To irin wannan ana amfani da su a lokacin jahiliya, ko su ga sarun su ce wannan sawun wane ne, kusurin ɗin gidan su wani ne, Allah ya ba su hukumu wannan wani ilimi ne na daban. To shi kuma malamai suna saɓani wajen tabbatar da wato hukuntun su ne a ta hanyar haka, amma da zance wafi inganci shi ne tabbatuwarsa in an samu ƙwararru waɗanda suka iya haka nan. Wannan hadisi muttafaquna alayhi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito, ina da sai mu takaita haka abin da muka faɗa zama daidai, Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya ce mana, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dangane da batun tara taimakon,
ina son malam ya yi ƙwaƙƙwaran ƙarin bayani dangane da yadda 'yan uwanmu mata musulmai ke shiga gidajen rediyo musamman na ƙasashen waje su riƙa farfaganda dangane da shugabancin mata, wai musulunci ma ai ya tabbatar da shi, har ma sukan ba da misalin wasu ƙasashen musulmi waɗanda mata suka shugabance su irin su Indonesia, ko kuma su riƙa buga misali da Bilkisu ta zamanin Annabi Sulaiman alaihi salam.
Wato wannan shi ne ko dai mummunar fahimta ko mummunar niyya, abinda ke cutar da addini shi ne da mutum ya yi mummunar fahimta. Kaga ko da yana da kyakkyawar fahimta, mugunyar niyyarsa ba za ta saya addini ba, haka kuma ko da yana da kyakkyawan niyya mujiyar fahimtarsa ba za ta iya saya gane addini daidai ba. A misali idan mutum ya dauki Bilkis da ta zama shi da Annabi Sulaiman, kafira ce ba? Lokacin da suke shugabancin kafira ce, don wanda ya kawo Annabi Sulaiman labari na cewa zajjabtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah, na same ta ita da mutanen da suna yawa rana su zuba ba Allah ba. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabil fahum la yahtadun. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrij al-khaba'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Kana hosan rana ne ita da mutanen ta kici ga nan sai ku koyi da Bilkisu ko kike hosan rana kaga wannan bugu na fahimtar kenan. Wato ba ka iya fahimtar ayoyin Al-Qur'ani din ma mai fahimci, sai mai dai yake mutum ya dauki wani dukkan kisa ya kafa hujja da shi dai kenan. Na biyu kuma, yan ka kafa hujja da cewa ga wata musulma mace ita ma ta yi shugabanci kamar mai gawarki, to karno ta yi lafiya a yanzu ba wani mutum da yake san giya shi ke nan sai giya ta zama halal? Babu wani mutum da yake zuwa kofofi da mutane shi ke nufin da an samu wani mutum ya zuwa kofofi da mutane daga rannan tun da wani mutum ya shi ke nufin zama halal? To kai da an samu wata mace ta yi shugabanci bayan mun zama halal bane, ya zama halal bane ba. Kila kawai abin da za ki ce ai musulmi ne suka zaɓe ka suka sa ta shugabanci, to musulmi a nan kasar ba sun sa ba su da shugabanci ba, har ne ma ta jirin har ne ma ba su an sa ya shugabanci. Yadda waɗanda suka sa ubatan da ya shugabanci kuskure suka yi, haka wanda suka tsaya suka sauya na gawarci ta shugabanci su ma kuskure suka yi. Kuskure mana baya zama hujja cikin addini, ba ka wannan jahilci ne kawai, jahilci ne da mummunar fahimta. Ko wani lokacin ka samu mutum suna da kyakkyawan niyya amma ba su fahimci addini ba, kuma suna son su yi magana kan addini dole, ko kuma ba ma san mummunan nufi gare su, wakilai ne na hura mulkin mallaka an riga an zubo su da kasashen waje, imamin kungiyoyi irin wanda suka zo suka yi santsani a kasashen mu irin su yi nufi suna ba su taimako daga kasashen kafa, ba don gobe don su fito su tsare kafa su kafa cewa Allah su kafa cewa mai nasa kan wani abu za a ba su na duniya wanda bai san kara ya kare ba. Ba ka wannan baya zama wata hujja cewa wai Bilkisu ta yi sarauniya a da tunda Bilkisu kan arna ya ce a lokacin, in kuma ke za ki yi arna koyi da arna ya fi bilin, ko kuma cewa har ga wata musulma ta yi shugabanci a wata kasa. Na'am.
Allah Jafar ta malam, ina son ka bambance min tsakanin kalkala subura da kubra da kuma
ya hada da wani kalkala ya hada da wani kalkala wannan sai da wani darasin gaskiya.
To malam Jafar, ina maka gaisuwa ta musulunci. Abinda asusun tallafi na Zaitun take yi, Allah ya saka mata da alheri, musamman irin nauyin nuna mana shirinka ta NTA Bauchi tun cikin azumi har zuwa yanzu duk Juma'a, saboda son ka da nake yi akan abinda kake faɗa a wa'azinka ya sa na fahimci kurakuraina da nake yi na kuma gyara sunan. Sannan matana ta haihu yau Litinin, na yi wa yaron suna Ja'far, kuma ina son malam ya yi wa mai sunansa addu'a, Allah ya ba shi fahimta fiye da na malam. Amin.
Idan yi ta ala ya haɗa mu kan yi masa ba'a, ya kuma dawamar da mu kan yi masa ba'a, ayyukanmu da muke na dai ubangiji ba mu ikon dawoma a cikin su, kurakuranmu kuma ubangiji ta ala ba mu ikon kowa gaba da su, yaro da ka samu kuma ubangiji ta ala ya sanya masa albarka ya ba shi ilimi mai amfani, wato ko da lokaci ilimi ba yawan sa bane amfanin sa, duk wanda ka tashi wa addu'a ka ba shi kai masa roƙon ba wai Allah ba shi ilimi da yawa ba, Allah ya ba shi ilimi mai amfani, ubangiji ta ala ba shi ilimi mai amfani ya amfani kansa kuma ya amfani al'umma sama da mani yadda nake yi.
Malam Allah ya saka maka da alheri. Wato malam, ina son ka jawo hankalin yan uwa musulmai, saboda gobe za a yi rijista na katin dan kasa.
Sannan ka abu ne mai muhimmanci da ya kamata, ba wai a cikin wannan karatun ba, ya kamata ma duk wani limami da ya yi sallah ko ta azhar ko ta asar yoyewa mutane su yi hakan wannan saboda mutanen mu muna da sakaci ya kamata ya amfani da wannan don kada ko ta karna da safa baya wanda tasirin ta zai bayyana in ba Allah ya kiyaye ba nan gaba na farko dai lokacin da aka zo yin kafi na abin son zabe a yi magudan da aka yi ta zuwa a wurare da dama cibiyoyin yankar wannan kati babu ma'aikata ko babu katin kuma haka ya rinka faruwa ne a ƙasashen mu musulmi saboda haka waɗansu da dama ba su samu musulmi ba sannan kuma yanzu da gangan wannan gwamnatin mai ci yanzu ba su zuwa wannan makircin a fara shi gobe a kammala nan da kati biyu kar ku manta alhazanmu da dama suna aikin hajji ba su fara dawowa ba har ma kuma suna nan ba su je ko ina ba saboda haka shi kuma zaɓe da ƙuri'a ɗaya idan mutum ya fika ya riga ya ci zaɓe a kanka idan mutum ya samu ƙuri'a 51 ka samu 49 ya ci zaɓe to ballantana alhazanmu da suka tafi wanda suka tafi kan ƙa'ida ma wajen mutum 70,000 banda wanda suka tafi ba su ƙa'ida ba to kaga a nan gurin idan aka samu nufin dawowar alhazai abinda wannan ke nuna wanda dama ba za su yi wannan katin zaman nan ƙasa ba kuma wanda yana da alaƙa da yin zaɓe wanda a nan ne ya kamata yanzu musulmi su tafi su yi rigima cewa ba su yadda ba kar a fara sai duk aka gama su dawo a yi wannan hayaniyar sosai a yi ta kare wato lamarin Najeriya ta zama idan ba ka da mai maka hayaniya ba za ka kira bari ba saboda haka wannan yanzu ya kamata a tsaya sosai cewa ba mu yadda ba da sati biyu da aka tsaye ne lallai a sati ya zanto su dukkan wata ɗaya ko kwana 40 ana yi ba dan kuma saboda su zama da suke aikin hajji har su jin dawo amma wallahi matuƙar aka kare shi a sati biyu to ko da kanku sun yarda cewa daga nan zuwa sati biyu dai alhaji ba su dawo Najeriya gaba ɗaya har sai illa ma sha Allah eh haka aka ce abinda dai muke so kun dai fahimci matsalar wato kun fahimci matsalar da ke cikin idan aka kayyade kan sati biyu kadai shi ke nan kuma sai da zawon wurare ta mutane sai yake mu tabbatar cewa ba sai a sati ɗaya din ba a sati biyu kadai ba na'am
wannan yana tambaya ina hukuncin wanda yaronsa baya da lafiya wanda bai balaga ba amma ya ki kai shi asibiti wato ya ki tsan
sabari wannan ba daidai bane ba idan kai ne baka da lafiya kaga ba za ka je asibiti ba ka dogara ga Allah ba wanda zai ce maka kai ne amma yaro kan baka wata kaza ne shi ba kuma ba za ka dora masa tawakkalin da shi ya zuwa ga dukka ba wannan ba daidai bane ba ba za ka mata kai shi asibiti ko ka nema masa magani wa alaikum salam
malam hadisi nan ke da wani bani ne kan shi
da yi baiwa ce yanzu don koyar makon samun wanda suke da baiwar gane kamar ni ya zanka ya gane ka akwai su yawan za su sa'arin ka neman su lokacin da ake rigimar wani dan wani ne ko ba dan fura ne ƙware da gaske zai alƙalin da ya karanta alƙalin ta ya fa ko wannan
irin alƙalin da ke wa aje asibiti a bai da hajjini wani da jirman suna da wani dalili ne wani a shari'an ma
kamar ya gwada jini wani da jini wannan wallahu alam
malam menene hukuncin wanda ya mutu
wannan ramin tana da zurfi sai sa ban shiga ba nake muku wallahu alam ba shi ga yi lokacin cewa a gwada jini dan a gano dangantaka na'am
malam menene hukuncin wanda ya mutu ya bar yaya da kanne maza da mata da kuma amma ba a raba dukiyansa ba aka ci gaba da harkar kasuwanci da shi
ba ka'ida idan mutum ya mutu ba a san a yi jinkiri wajen raba dukiya aka yi jinkiri ne kadai saboda wasu da neman kwalara kamar a ce matarsa tana da ciki to za a tsaya a gane za ta haifa ko kuma yana jin bashi za a karɓo a wani wuri to za a tsaya a ga an haɗo kawunan kuɗin da yake bi bashi a wuɗan sulare don a tabbatar da menene to amma da zaran wannan ta tabbata sai kokarin alaba amma matukar ba rawa ba ka tabbata to zalunci zai shiga ciki da haka idan mutum yana cikin waɗanda sun yi dangi ne na kusa
yana da kyau ya fadakar da 'yan uwansa cewa araba idan sun ƙi zai iya zuwa faɗa alƙali a kotu, ko da su 99 ne shi kuma shi ɗaya idan ya ce sai araba dole sai araba, ba a cewa tunda sun jujjuwa sun ce kar araba. Allah ya riga ya raba, bayani za a yi yadda Allah ya kasance cikin alƙur'ani mai girma, don barin shi din na sa a yi zalunci wani ya zalunci wani, manya su yanka zaluntar ƙanana waɗanda ba su riga sun yi wayo ba. Na'am.
Menene hukuncin wanda yake riga limaminsa miƙewa miƙewa tsaye wai don baya son zaman hutu?
Mazala ta inda mazo ya limamu da wutan mabihi, an sanya liman da mutane ke koyi da shi, don haka yana da kyau mutum ya tsaya sai liman ya miƙe sannan ya miƙe.
Menene hukuncin mai karantarwa amma baya ɗabbaƙa abin da yake karantarwa, wato abin da ya shafi sunna?
Yaya kenan baya ɗabbaƙawa? Idan kana nufin baya aiki da duk abin da yake karantarwa, wannan kan kuskure ne a ta'amurin na yasa bibiru ta sauna an fasa kun. Idan kana nufin yana yin wani baya yin wani, ta ma mutane ba masu yi bane ba, dole zai laifi. Kar ka ɗauka sai dan mutum yana karantarwa daga lokacin da ya ce shi ya zama malamin sunna daga nan ya zama masu yi, baya kuskure, baya da wata gajiyawa. Idan ka haka ba za ka samu malami ba a duniya. Kai sai ku kuma kai kaɗai a gida ka ɗauka kowa ya kuskure kuma kowa ba, duk da yake ba kai kaɗai ne kuma.